sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC akan mita 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Dal FM Nia sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.25 Zango FM a Birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhadi 25 ga watan Agusta shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan Birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai
Shugabannin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun tattaru don gudanar da taron su na koli na shekara-shekara a kasar Faransa Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe sun gana a gefen taron kolin na G7 da ake yi a birnin Biarritz a kasar Faransa amma ba su sanar da cewa wata yarjejeniyar cinikayya ba. Yan kungiyar Hezbollah a Lebanon sun ce wasu jiragen saman Isra'ila marasa matuki guda biyu sun fadu a kasar a cikin daren jiya.
To a cikin shirin namu na yau za ku ji rahoto akan martani da yan jam'iyyar APC ke maidawa game da zarge-zarge da rikakken mai garkuwa da mutane Alhaji Hamisu Wadune yayi sannan kuma za ku ji ra'ayoyin wasu yan kabilar Ibo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya dangane da kama wasu yan kasar a baya-bayan nan a Amurka bayan haka za ku ji rahoto akan dawowar wasu yan gudun hijirar Najeriya daga kasar Kamaru muna kuma tafe da rahoto daga jamhuriyar Niger akan yadda hukumar yaki da cin hanci ta kasar ta kara budewa jama'a hanyoyin gabatar da korafe-korafen su sannan kuma za ku ji shirin idan kwaya ta narke fa wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don ajiyar da duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugabannin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun tattaru don gudanar da taron su na koli na shekara-shekara Kungiyar kasashen guda bakwai da ake kira G7 a takaice sun hada a birnin Biarritz dake kasar Faransa Barazanar da shugaban Amurka Donald Trump yayi gabanin taron ta kara haraji akan barasar kasar Faransa daya daga cikin manyan kamfanonin kasar da ta karbi bakuncin taron ta kara zafafa takaddama a tsakanin shugabannin da har yanzu ba su samu fahimtar juna ba game da batutuwa da suka shafi sauyin yanayi da yadda za a shawo kan batun China da kuma Iran da batun ko a maido da Russia cikin kungiyar ko a'a da kuma shirin ballewar Burtaniya daga tarayyar Turai da duk waɗannan rarraban da aka samu zai yi wuya a samu amincewar cimma matsaya bayan zaman farko da suka yi a yau Lahadi shugabannin ba su iya cimma yarjejeniya akan batun sake maido da Russia a cikin haɗakar kasashen ba a shekarar 2020 an dai fitar da Russia daga kungiyar ne bayan da ta mamaye Ukraine ta kwace yankin Crimea a shekarar 2014 Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe sun gana a gefen taron kolin G7 da ake yi a birnin Biarritz a kasar Faransa amma ba su sanar da cewa wata yarjejeniyar cinikayya ba sai dai Trump ya ce suna kokarin cimma yarjejeniya kuma sun kusa Wakilin muryar Amurka ta fannin harkokin cinikayya Robert Lighthizer wanda dama shike jagorantar tattaunawar da suke yi da Japan ya ce sun yi aiki tukuru kuma ta yi sakamakon wannan taron da za su yi a iya cimma yarjejeniya kafin ganawa Trump da Abe Lighthizer ya tattauna da ministan farfado da tattalin arzikin Japan Toshimitsu Motegi a birnin Washington DC Kafafen yada labaran Japan sun bada rahoton cewa an kusa a cimma yarjejeniya a yayin da ita Japan din za ta rage harajin da ta sanya wa naman sa da na aladen da Amurka ke kaiwa kasar ya zo daidai da sharadan wata yarjejeniyar cinikayya ta kasashe 12 da ake kira Trans-Pacific Partnership da Turanci Kungiyar Hezbollah ta ce wasu jiragen saman Isra'ila marasa matuki guda biyu sun fado a Lebanon a cikin daren jiya. Jirgi na biyu ya fada akan wani gini ne inda cibiyar yada labarai ɗin Hezbollah take a unguwar Daye dake Beirut a babban birnin Lebanon. Mai magana da yawun kungiyar ta Hezbollah Muhammad Afif ya fada wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ba su suka harbo jirgin mara matuki ba. Ya zuwa yanzu dai Isra'ila bata ce uffan ba game da faduwar jiragen. Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya bayyana faduwar jiragen biyu a matsayin saba doka da tsokana akan Lebanon da kuma barazana ga zaman lafiyar yankin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da a Hong Kong sun yi amfani da barkunan tsohuwa sun kuma fito da bindigogin ruwa a karan farko a kokarin da suke yi na tarwatsa masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a yau Lahadi. Dubban masu zanga-zanga ne suka tattaru akan tituna. A jiya Asabar zanga-zangar ta rikide ta koma tarzoma karan farko cikin kusan makonni biyu a yayin da daruruwan masu zanga-zangar suka sanya bakaken kaya. ‘Yan sanda a Hong Kong sun harba barkunan tsohuwa don wargaza masu zanga-zangar da suka girke wasu shingayen itatuwa suka toshe wajen wani ofishin ‘yan sanda da kuma wani rukunin manyan shaguna. A jiya Asabar tare da taimakon jiragen saman yaƙi an girke dakaran Brazil a ƙungurmin dajin Amazon don su shawo kan gobarar dajin da ke ci a yankin. Lamarin gobarar dai ya janyo zanga-zangar kin jinin gwamnati a Brazil da kuma suka daga ƙasashen duniya. Haka kuma za a kai dakaru 44,000 don yin aikin kashe gobarar wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a baya. Kuma wasu dakaran za su je wasu jihohin Brazil guda 6 da suka nemi daukin gaggawa daga gwamnatin tarayyar kasar a cewa ministan tsaron Brazil Fernando Azevedo. Dakaru 700 ne za su fara yin aikin a Porto Velho babban birnin jihar Rondônia a cewa Azevedo. Ya kuma ce dakaran za su yi amfani da wani jirgin sama na C-130 Hercules wanda yake da ƙarfin sheƙa galan-galan ɗin ruwa 3,170 akan gobarar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko za mu buɗe fagen rahotanninmu da rahoto daga Abuja. Rikakken mai garkuwa da mutanen nan Alhaji Hamisu Balawa Dume da aka kama kwana-kwanan nan yayi wasu zarge-zarge da suka shafi jam'iyyar APC. Yan jam'iyyar na ci gaba da maida martani. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Hassan Mai na kaina.
Cikin jawabin da yayi wa jami'an tsaro masu bincike, rikakken mai garkuwa da mutanen nan na jihar Taraba Alhaji Hamisu Balawa Dume yace jam'iyyar APC ta bashi naira miliyan 13 wanda ciki ya kashe naira miliyan 7 wurin mata yakin neman zabe baya ga kalin wasu kudaden kimanin naira miliyan 6 da wani gwamna mai ci yanzu ya bashi. Amma jami'ar APC ta ce wannan magana ba gaskiya bane domin a cikin kasafinta ba ta ware wasu kudade don baiwa ɗan bangar siyasa. Tana mai kalubalantar sa da ya faɗi sunan jami'in jam'iyyar da ya bashi wannan kudade. Abdullahi Aliyu Katsina wani memba ne a majalisar yakin neman zabe na shugaban kasar jam'iyyar ta APC.
Jam'iyyar APC ba wasu kudade da ta ware domin ba mutane irin shi ko iri na cewa ko ɗan kungiya ne ko ɗan kaza ne ga wani kudi da ake dan wannan. To ni ba zan kare ta cewa ya samu wannan kudin ba saboda ɗan APC ne kuma zai iya samu kudin ta wani bangare ba lalle sai bangaren shugaban kasa.
Kakakin jam'iyyar ta APC a Najeriya Mr. Isa Larela Sisi yace ba kamar yadda aka saba a gwamnatin baya ba inda jam'iyya mai mulki za ta zurara hannunta cikin baitul mali ta ɗebo kudaden talakawa don yin kamfe da shi. APC in ji shi na dogara ne da ɗan abin da Allah ya huwace mata, kuma ko da ma tana da waɗannan makudan kudaden to ba za ta taɓa baiwa masu garkuwa da mutane ba. Yace wannan tsari ne na PDP da ya ƙare da ƙarewar gwamnatin na PDP. Amma a cewar Comrade Sa'idu Bello APC na sanya riga malam masallaci
din da ya fito ya fada kuma ana bincike akan wannan an ce a bari ne na saurin fudda sanarwa da tunda an ce ba ranin dalla ko ba ranin ne kawo ba ranin
to amma sun ce shi wannan wadumi din idan har da gaske ne in ya isa ya fadi wani jami'in APC ne ba shi wannan kudin ya fadi sunan sa mana
to ai yanzu a karkashin bincike yake ko ai ba kace ko tubu kunna yanzu da ya fito ana yan sanda ne suke matsa shi shi fada abin da ya faru ko za a je kotu ne na sanarwa wannan abin nan to bari a je kotu da shi a gani
to koyaya masana siyasa ke kallon wannan dambarwa Dr. Abubakar Umar Kari babban malami ne a Jami'ar Abuja
a ɗan shekarun nan musamman ma a wannan jami'a tun ba ka duba wannan jami'a akwai alaka kwarai da gaske tsakanin ƴan siyasa da jami'an siyasa da kuma manyan masu laifuffuka a waɗansu sassa ma na kasan nan kusan mutum bai iya cin zaɓe ko kuma bai ma iya yin campaign na siyasa sai ya tara ɗan iska da masu laifi ya yi amfani da su wannan abu ba bakon amfani an daɗe ana yi ba yau aka fara ba kuma dukkan manyan jami'an nan za a iya suna da hannu a irin waɗannan abubuwa saboda haka abin da shi wannan hannun ya faɗa ba wani abin mamaki ba ne a kashin gaskiya ma ai an nuna hotonsa da wani ɗan majalisar wata jam'iyya daban da aka zaɓa a takaice dai wannan ba wani sabon abu bane
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma bari mu koma kudancin Nigeria inda ƴan kabilar Ibo da ke yankin kudu maso gabashin kasar ke ciga da bayyana ra'ayoyinsu dangane da kama wasu ƴan Nigeria da ma'aikatar shari'ar Amurka ta yi a baya-bayan nan bisa laifukan damfarar miliyoyin dalolin Amurka ga wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar da ƙarin bayani
A baya-bayan nan ne dai rahotanni suka nunar cewa ma'aikatar shari'a ta kasar Amurka ta tuhumi wasu 'yan Najeriya da dama da hannu dumu-dumu wajen gudanar da wani shiri na hada baki da sasar miliyoyin dalolin Amurka ta hanyar aikata damfara tare da cin amanar kasa waɗannan dai da suka aikata waɗannan laifuffuka a kasarinsu 'yan Najeriya ne da suka fito daga yankin kudu maso gabashin Najeriya inda kabilar Ibo take kuma dangane da halin da aka shiga 'yan kabilar ta Ibo na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kamar haka wannan yace
my name is Uche from Anambra state I am an Igbo this problem that has been actually bedeviling us as Igbo people
yana cewa ne sunana Uche kuma ni dan kabilar Igbo ne daga jihar Anambra yace matsalar da take ci gaba da kawo muna kuma baya a yankin mu na kabilar Igbo a gaskiya ko shakka babu mun shiga gudanar da haramtattun ayyuka da suka hada da safarar jarirai zuwa kasashe ke daban-daban na duniya da kuma safarar miyagun makamai waɗannan matsaloli da ke faruwa a yankin mu gaskiya yana da nasaba da rashin kulawar gwamnatin tarayyar Najeriya wajen samarwa matasa ayyukan yi
our government are not helping matters
shi kuwa wannan yace
I am Mr. Bright Obanna the Nigerian government is not doing well that made our youth to go outside to commit crime
yana cewa ne sunana Bright Obanna ne dan kabilar Igbo ne kuma ni dan kasuwa ne yace dalilin da ke sa matasan mu na kabilar Ibo suna aikata miyagun laifuffuka saboda gwamnatin tarayyar Najeriya bata kula da yankin na Ibo ba wannan rashin kulan ne shine yasa suke gudanar da miyagun ayyuka satar mutane da garkuwa da su kuma dalilin da yasa muke aikata wannan aika-aika kenan domin samu makanmu mafita shawara ta ita ce ga hukumomin Najeriya shine su samar da ayyukan yi ga matasan yankin na kabilar Ibo
Chukwa
wannan yana cewa ne sunana AO Omese yace al'ummar Ibo kabila ce ta daban a yankin na kudu maso gabashin Najeriya kuma suna da kwazo matuka wajen iya gudanar da harkokin kasuwanci daban-daban kuma a gaskiya ina ganin yan kabilar ta Ibo ko wace kasa a duniya tana fatar ta yi koyi da al'ummar kabilar ta Ibo wajen aikata kasuwanci daban-daban ganin dai yadda yan kabilar ta Ibo kusan ake ta kokacewa ana ta samun su da laifuffuka daban-daban kama daga safarar miyagun kwayoyi da kuma tafiya da masu kwayoyin a kasashen ƙetare da kuma safarar bil'adama daga Najeriya zuwa nahiyar Turai da Asiya da dai sauransu da hakan ya sa na tuntubi Dr. Shaibu Abu na Jami'a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria masani akan zamantakewa da kuma halayyar dan Adam.
Allah ya kaddara mutane Ibo mutane da Allah ya musu wani irin dabi'a na san dole ko sai an yi kuɗi a daya ba da tada an bi hanyar da ya kamata a dace ba. Tabbas Ibo mutane suke da kasuwanci da sauransu, amma wannan hanya ta kasuwanci sai kance sun kai makura matsayin cewa kawai su dole ne a dare iko sai kowa ya yi kuɗi, domin wannan kuɗi shi sai ganin shine kai masu mutum shine daryarsa a cikin yankin su. Saboda wajibi ne ga gwamnatin tarayya ta dauki matakai da dukkan wani wanda aka kama shi da irin waɗannan ɗabi'u a kasashen waje na fata sun Najeriya, to a tabbaci mun kai mataki don ya zama darasi ga saura domin ko mutane su dawo cikin haihuwar su.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar Sakkwato. Wasu 'yan Najeriya maza da mata da kuma ƙananan yara 133 wanda akarinsu 'yan jihar Adamawa ne sun dawo daga ƙasar Kamaru, inda suka shafi fiye da shekara 6 suna gudun hijira biyo bayan hare-haren 'yan Boko Haram a yankunansu. Wakilin muryar Amurka a Yola Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Fitowar wasu 'yan Najeriya maza da mata da kuma ƙananan yara 133 wanda akasarin su 'yan jihar Adamawa ne da ƙasar Kamaru, inda ko suka shafe fiye da shekaru 6 suna gudun hijira biyo bayan hare-haren da mayakan Boko Haram suka ta kaiwa yankunan su. Ko me za su tuna game da wannan balahira? Ga mare ta bakin wasu da so komo.
Shekara 6 ne yau na tafi Kamaru. Minawao kam mun gaji ne kawai, muna so ka samu yaji mu ma suna so mu zo gari mu, mu ma muna so yaji mu.
A Kamerun lokacin da mun gudu ba mai tsammanin za a yi mana wani tallafi har ma wayansu abubuwa ba ne. Mutum ya kore ka kan za ka shiga ƙasar mutane a ranar da muke shigowa ba irin wulaƙancin da ba mu gani ba kan muka shigo gana. Har aka tare mu wayansu bangogi sun yi ta wulaƙantar da mu a hanya. Wayansu mutanenmu ma na madagali an kwasa kuɗaɗensu. Turane in an samu sabobi an yi ta girgiza mu. Har zuciyarmu ya tsinke. Wasu matayenmu ma suka aiko a hanya lokacin da mun shigo. Muna cikin Agusta 10-12 a watan Agusta.
Ya ishe mu gaskiya babu jin daɗi. Na can ma da zamu tawo kuka suke wallahi a dauke a taho da su. Matsalar mu me babu? Sai ka je ka dauko itacen ka kilomita 5 zaka dauko itace da ke zaka sai da naira 100. Naira 100 kudin ku da ke za kudin Najeriya ke za saya. Kuma naira 100 nan ba za ka sai abinci da ita ba. Ba za ta sai maka abinci ba.
Manyan jami'an gwamnatin Najeriya da suka hada da ministan sabuwar ma'aikatar kula da harkokin jin kai da kai dauki Sadiya Faruk sune suka tarbi yan gudun hijiran a filin saukan jiragen sama na ƙasa da ke Yola.
Muna cikin farin ciki kuma gwamnatin Najeriya ta nuna ma duniya cewa ta damu da 'yan ƙasarta kuma a ƙarƙashin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari. Ya damu da 'yan ƙasar shi kuma ya ba da taimakon da za a je a dawo da wa'annan mutane. Kuma gashi mun fara Adamawa mun dawo da mutum 133.
A nata ɓangaren gwamnatin jihar Adamawa ta bakin sakataren gwamnatin jihar Bashir Ahmad ta ce ko za ta kula da waɗannan 'yan gudun hijiran da suka komo.
Shiri yanzu tun da muna tare da kai in muka fita nan an gama bincike-bincike da za a yi na mutane masu wanda ke ayyukan tsaro. Akwai wuri wanda gwamnati ta gyara za a kai su wurin kamun a gano wane ne ɗan uwansu a wuraren da suka ce suna da ɗan uwa. Gobe shirin da gwamnati ya dama gobe wasu sarakuna da chairman na local government za su zo
da yake tsokaci. Wakilin hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya UNHCR Roger Volo ya ce 'yan gudun hijira su ne masu suka bukaci komawa ba wai kasar Kamaru ce ta iza ke su ba.
For UNHCR, having refugee coming back is what we call the best durable solution. Any refugee coming back home has decided to do so knowing what are the prevailing conditions here.
We are also working with the government of Nigeria to provide some kind of support even for the re-education program that are being started in this sector. UNHCR is also working with the sister NGO in Nigeria. We are working with the NGO community
to make sure that refugees continue to benefit from protection. They also access services and they live in peaceful coexistence with the host community.
Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
ba ina muka dosa sai kace bai muka zan muka zanga zangar nan talwa na bata da moto nan fitina wa
kan bare wa ina muka dosa sai kace bai muka zan muka zanga zangar nan talwa na bata da moto nan fitina.
To a gaishe da Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Idan mai sauraro bai manta ba, a makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da wakiliyarmu Baraka Bashir ta yi da wata matashiya mai rajin dakile shan miyagun kwayoyi da kuma taimakawa matasa masu tasowa wajen kauracewa ɗabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun kwayoyi wadda ta yi kamari a tsakaninsu da kuma bangar siyasa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ji ƙarashin tattaunawar da matashiya mai suna Maryam Ciskuda da ta kafa ƙungiya mai suna PG105 wanda ta mai da hankali zuwa zagaye makarantun sakandare domin wayar da kan ɗalibai maza da mata akan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi. Baraka gare ki.
Kin tsara misali kaman daga nan zuwa shekara kaza ne zan daina waɗannan abu ko ko zai tafi ni babu ranan?
Gaskiya babu ranan gamawa, ban tsara ba, babu ranan gamawa saboda wannan abu yana yakin sa kullun, ko da kullun ba ranan da gari Allah zai waye ban yi ma wata magana ba ko ma wani magana ba akan kwaya kuma sannan da wannan harkoki.
Na tabbata sai da kika yi bincike kafin ki fara karatun sakandare shin kwayoyi yayi yawa ne?
Yayi yawa gaskiya, a kashin gaskiya yayi yawa, kuma su din basu ma gane akan abinda ma gashi abinda suke illan abinda suke sha ba gaskiya. Saboda yanzu dai sha suke suna ganin kawai irin kamar wasa ne ko kuma kamar irin yayi ne, ana yayin abu, to basu gane ba, to shi yasa muka kawo. Kinga yanzu kamar da muka fara, kinga baki ga NGL sun zo nan gurin ba, muna yi suka ji kaza kaza suka faɗa mu, nace musu to bari zan rubuto muku sai ku zo ku taimaka mun. To kinga ai gashi nan ko sun zo, ko na wancan ma da muka yi na karon baya a sun je can ma suka kai musu koyas wa kamar yadda kika ga Hajji Aisha take a ciki yanzu.
To madalla malama Maryam, a ta bakin wata jami'a a hukumar yaki da fitaucin miyagun kwayoyi Reshen Jihar Kano wato NDLEA Hajiya Aishatu Hamidu ta ce shan miyagun kwayoyi da ake a yanzu ya ragu sakamakon aiki tukuru da hukumar NDLEA take yi na kama waɗanda suke shan waɗannan kwayoyi. Maimakon haka, ƴan kwaya sun fito da wasu sabbin hanyoyin hada kwayoyi inda suke hada wasu ababen sha da wasu alewa ko makamantan haka domin ya bugar da su ya kuma sasa maye. Ko da yake ta ce akalla shaye-shayen kwayoyi a jihar Kano ya ragu da kaso 60 cikin 100, ya ita ma abinda take cewa.
To alhamdulillahi, kin san kullun yanda mu muke kididdika a hana, su ma kuma haka suke kawo wa'ansu abubuwan da za su sha wanda da aka sani ake shan su, irin su codeine, su wiwi. Gaskiya ya ragu saboda codeine din ma yayi tsada, ba kike gane shi ma, su tramol din duk ba sa nan. To sai kiga sun je sun nemo wani abu kuma da su suke yin shi da kansu saboda su sha, ya ba su wannan effect din da wa'ancin abubuwan da yanzu babu su suke yi, su sai su yi shi saboda su sha su samu wannan effect din.
Kina nufin kwayoyin da ake sha da yawan ake yawan kama su a yanzu ya ragu sun fito da sabbi?
Gaskiya ya ragu sosai, su tramol yanzu ba za ki ganshi a titi ana sayarwa kaman da ma, su codeine kafin ki gani da kyar in kin gani ma tsada ba za ki gani ba. To sai ki ga yanzu sai su rinka yin wa'ansu abubuwa kaman su saka stokola kasera, su saka mishi tom-tom ko su saka magi a cikin coke su sha maimakon wa'ancan. Wa'ancan gaskiya inda ya lissu yin kokari sosai saboda ya ragu ba kaɗan ba.
To kenan har yanzu muna iya cewa ya ragu yawan shan kwayoyin koko ya ƙaru?
To yawan shan kwayoyi sai dai mu ce to ya ragu gaskiya, tunda kullun kama su ake yi, kullun kokari ake a dukusar da su, saboda haka abin ya ragu.
Dan kika ce ya ragu tunda na ga akan yi ana yawan fitar da diyazi da kaso nawa ne ya ragu?
Gaskiya ba zan iya gaya miki off head ba yanzu, amma dai na san ya ragu.
Wani ki baya mu takamai ne nan gun ba, amma za ke ce mu ne ya ragu da kaso 50 ba ya ragu da
zan iya cewa maybe ya ragu da kaso 60 ma. Saboda gaskiya ya ragu ba kaman da ba. Kin ga yanzu idan za a baka hakimi sai ka je Indele an maka test. In za baka farm sec sai ka je Indele an ba an maka test. In zaka shiga immigration ko custom ko me
sai test.
In zaka shiga siyasa, in siyasa za a baka office na siyasa. Yanzu gwamnatin Kano sai sun zo office din mu musu test.
A jahar Kano ce kadai ake ko ko ana yi gaba.
A'a ban sani ba saboda ni dai Kano na sani for now.
To da dama za ki ga cewa ma dilolin kwayoyin da masu son kwayoyin idan an kama su akan samu lokutan da kiga siyasa su je kan fitar da su.
Gaskiya sai dai ko in mutum sha yake ba sayarwa ba, kin ga da mai sha da mai sayarwa suna da bambanci. Kai da kaje ka saya kake sha ba a kai ba a kama ka ai maka hukuncin mai sayarwa. Mai sayarwa in an kama kana sayarwa ba dan siyasa ba, kowa ya bai sai fitar da kai ba. Daga NDLA za su yi investigation report din su, sai duk abin da za su yi sai a kai ka kotu. Alkali shi yake da hurumin ya sake ka.
Ana hukunta su?
Ana hukunta su sosai ma.
Ke garantin hukuncin da ake musu misali idan an kama dilolin.
Fine. Akwai wanda ba za tara, akwai wanda ba ba sa no ba ta shika ce mafi karanci. Ai kinga tara kaman yafi daurewa karanci. Tunda akan a daure kan aka ce za daure ka ko nawa ne zaka iya biya na tara. To mafi karancin shine tara.
Idan za a daure shekara nawa ake daurewa?
Ah, depending on the abin da aka same ka da shi, 25 years imprisonment, 15 years, 5 years ake daurewa. Kuma ana yin abin da ake cewa forfeiture of the property din mutum. Kaman misali kina da gida babba haka kina sayarwa sosai. Har gidan har motocin gidan duk kwacewa ake. Kinga an karya kake.
To madalla, da fatan waɗannan matasa da aka yi dan su za su amfana da abin da suka ji, za su kuma kaurace wa shaye-shaye miyagun kwayoyi da bangar siyasa.
Masu sauraro, anan zamu da sa'aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakuwar tamu Maryam Cisguda da kuma wakiliyar mu Baraka Bashir da ta yi hirar da ita, sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti kuma ya bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To masu sauraro, ku yi mana afuwa saboda karancin lokaci, ba za mu samu damar kawo muku rahoton akan kaddamar da shafukan hukumar Halsiya a Jamhuriyar Niger ba. Masu yanzu agogon mu a nan birnin Washington yana nuna karfe 10:27 da minti 27 na safe. Yanzu kuma ga Maryam da labarai amma a takaice.
Gabannin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun tattaru don gudanar da taron su na koli na shekara-shekara. Kungiyar kasashen guda 7 da ake kira G7 a takaici sun hada a birnin Biarritz dake kasar Faransa. Barazanar da shugaban Amurka Donald Trump yayi gabanin taron ta kara haraji akan barasar kasar Faransa. Daya daga cikin manyan kamfanonin kasar da ta karbi bakuncin taron ta kara zafafa takaddama tsakanin shugabannin da har yanzu ba su samu fahimtar juna ba game da batutuwan da suka shafi sauyin yanayi da yadda za a shawo kan batun China da kuma Iran da batun maido da Rasha cikin kungiyar, wato ko a maido da Rasha cikin kungiyar ko a'a, da kuma shirin ballewar Burtaniya daga tarayyar Turai. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe sun gana a gefen taron kolin G7 da ake yi a birnin Biarritz a Faransa, amma ba su sanar da cimma wata yarjejeniyar cinikayya ba, sai dai Trump ya ce suna kokarin cimma yarjejeniya kuma sun kusa. Kungiyar Hezbollah ta ce wasu jiragen saman Isra'ila marasa matuki guda 2 sun fado a Lebanon a cikin daren jiya. Jirgi na 2 ya fada akan wani gini ne inda cibiyar yaɗa labaran Hezbollah din take.
To, da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma wani mako za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haili da suka hada shirin suka kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Bill Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
musique et info pour